أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر والتعطي فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله منا قارا قودي والله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي ميكون يدهانا وان دي قدر رأي ورمو زوا وان رانا تلا رباتبا ورانا سامو ورانا إشيرنا دياغ وطر رمضان إجران النبي صلى الله عليه وسلم أدبو دادا دادي هدو دا 40 هدو وان دا يددي دا shabiyu ga watan hudu miladiya 2024 da uku mun saki dawowa kan karatun mu a wannan masallaci mai albarka na lokacin tare da mutane masu albarka a cikin wannan wata mai albarka za mu karanta littafi mai albarka. Allah ka ba mu albarkan alqur'ani albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda lokaci yake cin mana mun yi alƙawari jiya in muka zo za mu fara da masu tambayoyi ko da ke tambayoyin ba su da yawa suke hannu da aka zamu dan yi tsokaci kadan akan su kafin mu a karisa fassar ayat da aka karanta mana jiya kuma yau ma muka saki karanta ta don wato a karisa fassarata jiya muna tsaka da fassarata lokaci ya ci mana akwai dan uwa da ya tambaya cewa shin aswaki na itacen maina yana karya azumi lalle ba ya karya azumi amma kuma ba irin sa aka fi so ba an fi so samu ita aswaki din ya zama bushashe wanda bayi da danshin ruwa da zai ainihin wato dami mai azumi kuma so samu kar ya zama na maina shi aswaki an fi so ya zama salam kar ya zama mai dan zaki-zaki kar ya zama mai daci-daci kuma sosai ya zama salam shi kawai yadda yawu yake salam shi ba daci ne da shi ba kuma zaki ne da shi ba. Sannan akwai dan uwa da ya tambaya yake cewa da Allah yana so a masa karin haske akan salatul tasbihi. Lalle salatul tasbihi tana da muhimmanci a koda yaushe musamman kuma a cikin wa'innan kwanaki da muke ciki na watan Ramadan. Sallah ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bada kyautarta ga babban sa sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ya zo wa Annabi sallallahu alaihi wa sallama tsakiyar rana ya zo ya ce ya Rasulullah akwai matsala na ci na jahiliya ne da kwama tala da aka yi da abubuwa haɗa kashi da aka yi abubuwa da ba daɗi a jahiliyan nan shi ne abin ya gagara na gagara nutsuwa shi ne na zo ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a sama min wani makari mana
annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci aiko kayan ka ya tsinke a gindin Kaaba cewa ala ahbuka in nuna maka soyayya mana ala amnahuka in baka kyauta mana ala asiluk in sadar maka da zumunci mana annabi yayi ta fada yace zan baka sallar da za ta kankare ma zinubi yanayi goma saboda mafiyanci duk zinubi baya gazau innan yanayin guda goma ana zai kankare maka zinubin ka karami da babba ta gami kenan zai kankare maka zinubin ka wato wanda kai da wanda za ka yi kaga hudu kenan zai kankare maka zinubin ka wato na ganganci da wanda kai na kuskure kaga shida kenan sannan zai kankare maka zinubin ka da kai a boye da wanda kai a bayyane kaga takwas kenan sannan haka dai annabi sallallahu alaihi wasallama ya gaya masa yanayoyi da dan adam yake intar kansa wato na aikata laifi nafila ce raka hudu wanda malamai suka ce mutun yana da dama ya karanta duk abin da ya sauka na alqur'ani mai girma bayan fatiha amma bayan an kama karatu an yi fatiha an karanta abin da ya sauka na alqur'ani mai girma ana yin tasbihi 15 a tsaye subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 15 a tsaye diga nan sai ayi ruku'u in aka yi ruku'u kuma sai ayi 10 kaga ya tashi 25 kenan idan aka taso daga ruku'u kafin a tafi sujada sai ayi 10 kaga ya zama 35 kenan idan aka tafi sujada ta farko sai ayi 10 kaga ya zama 45 kenan idan aka taso daga sujadan za a yi 10 kaga ya zama 55 kenan idan aka sake koma sujada ta biyu za a yi 10 kaga ya zama 65 kenan to anan an baka zabi ko dai ka miƙe kafin ka fara karatun raka'a ta biyu sai ka ƙara 10 kaga ya baka 75 kenan ko kuma kai jilsatul istiraha dan ya tabbata anan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi maganar jilsatul istiraha ma'ana sai ka zauna sai ka yi 10 sannan sai ka saki miƙewa raka'ar ka ta biyu kaga kowace raka'a ka samu tasbihi 75 kenan don haka in kai raka'a hudun kana da tasbihi 300 to lalle ko da yaushe ma ana son tasbihi kuma balle a cikin wayannan kwanaki manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake cewa idan zaka iya wannan sallah ta salatul tasbihi kai ta kullun idan ka gagara ba za ka yi kullum ba to ka dika yi duk bayan sati ɗaya ma'ana duk juma'a sannan in ka ba za ka iya yi duk juma'a ba to ka dage ka rika yi wato a wata sau ɗaya ka ce gashi watan addini ya kama ko ma watan boko a dai wata sau ɗaya ka samu kai idan a wata sau ɗaya ya gagara to ka dage a shekara kai sau ɗaya ce idan a shekara ya gagara ba za ka samu daman kai a shekara sau ɗaya ba to ka dage a rayuwarka dai ka taɓa yin ta koda sau ɗaya ne to lalle kuma bayan tana kanka da zunubi tana kawo arziki ya Allah zai bulbulo kuɗi za ka samu kuɗi sosai in dai ka da zimci salatul tasbihi saboda malamai sun yi wannan shaida kuma tabbas haka ya tabbata akwai dan uwa wanda yayi tambaya ta ƙarshe za mu amsa wani ɓangaren na tambayar amma wani ɓangaren kuma sai Allah ya kai mu gobe insha Allah ta'ala ya yi magana cewa lallai kamar yadda aka saba haka ne duk sura da aka karanta a baya can da muna faɗan fa'ida na ainihin wannan sura ɗin har ya ba da misali na surar da yake so a gaya masa fa'idar ta ita ce suratu yasin to lallai sauran duka surori da muka yi ba mu faɗi fa'idodin su amma za mu faɗa insha Allah ta'ala amma ita suratu yasin ɗin tunda ita ya nuna kai tsaye yake buƙatar a yi bayanin fa'idanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da cewa ita suratu yasin hiya qalbul qur'an ma'ana ita zuciyar alqur'ani ce yasin zuciyar alqur'ani ce kuma mutun yana samun biyan bukata ne da irin niyyar da ya karanta ta yasin lima quri'a zamzam lima shuriba haka manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa ana samun biyan bukata da yasin wato da irin wato niyyar da duk aka karanta da ita sai dai ba so a yawaita ta da yawa ana so ya zama in har zaka yawaita ta da yawa to ya zama kana yawaita kuma sadaka an fi so amma dai irin kafa ɗaya kafa biyu kafa uku wannan duka zaka iya yi lalle tana maganin dukan damuwoyi da matsaloli da suka dame mutum inda ya zauna ya karanta to insha Allah ta'ala Allah zai sama masa mafita Allah ka sama mana mafita ajiya mun tsaya kan wannan aya zamu dawo cikin karatun mu ayan nan ta wasainal insana biwalidayhi ihsana ko biwalidayhi husna yanayin bambancin riwaya wannan aya aya ce da ta zama shakundum Imam al-Qurtubi da ya tashi a tafsiri sai da ya fidda mas'ala 15 a cikin wannan ayar haka bi zai mu tafi cikin wannan masail din ba kai tsaye haka yadda muka dai fara fassara ta jiya zamu ainihin daura daga inda muka tsaya mun ji Allah subhanahu wataala yi wa dan adam wasiya da iyayensa daman daga haƙƙin Allah sai haƙƙin iyaye Allah ya ce in ka bauta mini ka yadda zaka bauta mini yanzu yadda muka yadda muna azumin nan mun yadda bautar Allah ne to Allah ya ce to abinda zai biyo baya kuma cikin haƙƙin dan adam babu kamar haƙƙin iyaye sannan a iyayen ma Allah subhanahu wataala ya ce a iyayen ma babu kamar mahaifiya a kula da mahaifiya a dadada mahaifiya jiya mun ji abinda ya faru da Waisul Qarni irin daraja da kima da Allah subhanahu wataala ya masa albarkan kulawa da mahaifiya sannan kuma dukan mu mun san abinda ya faru na suratul baqara ai suratul baqara sunan surar saniya aka ce to saniya saniyar wa saniyan garin ku ko saniyan garin mu kaga ya kamata ka tambaya surar saniya saniyan gina saniyan nan saniyan wani yaro ne a cikin banu isra'ila mai tsananin biyayya da kyautatawa mahaifiyarsa babansa ya rasu ya bar shi yana dan karami sosai kuma iya abin da ya bar masa na gado ishi ce ita ce wannan saniya ne shikenan ya zama mai tsananin biyayya ga mahaifiyarsa lokacin da yaron nan ya girma ya kai bukata ya tashi bukata ya nemi bukata sai mahaifiyarsa take cewa to lalle ga saniyar ka nan ka kai ta kasuwa ka sayar da ita idan ka sayar da ita sai kai bukatunka na rayuwa wannan matashi ya ce to mamaki gaya min farashi tace farashi misali kace dirhami 10 da yaje sai Allah ya turo malaika ya ciniki da shi da yaje kasuwa kai saniya sai malaika ya zo malaika da ya zo ce masa saniyar ba yaro ya ce tawa ce nawa ka mata kudi ce mamata ta ce kudin ta dirhami 10 sai ce to yanzu abinda za a yi zan baka dirhami 15 amma kar ka gaya mamarka sai ta shi zai karba ba shi bai zai karba ba shi bai zai karbi 15 ba tunda ai 10 mamarsa tace a sayar sai dai idan ya koma ya nemi izinin mamarsa tukunna ta yadda a sayar 15 to sai a sayar 15 ya dawo ya ce mata mama wani ya ce ya saya amma ba 10 yadda muka sa mata kudi ba wai ta fi 10 sai dai 15 tace to shikenan na yadda ka sayar 15 din yana zuwa sai mala'ika ya ce ai na bayan ka tafi da hankali na yana rabe ina kallon ka ina kallon saniya yanzu na samu dama na kare ma saniyar kallo saniyar nan tafi karfin 15 ma 20 zan sai amma karka ga mamar kai ta bazan yi ba dole sai na koma gida na ga mama ta ya koma mama ya ce fa mutumin na ya ce 20 zai saya sai ta ce a ba mutum bane eh wannan ka ba mutum bane eh ba mutum bane mutane ayan sauki ne in an ce musu goma ma 8 za su ce ko 5 amma shi karawa yake ya kara daga 10 ya kai 15 daga 15 ya kai 20 wannan aka ci gaba karawa zai ci gaba dai kawai ka ce masa duk yadda ya saya mamarka ta ce ta yadda kidan ya dawo ya ce to mamata ta ce duk yadda ka saya ta yadda sai ya ce to lalle shi ba shi zai saya ba a adana wannan tinkiya wani rikici ya faru a banu Isra'il Allah zai umurce su yanka tinkiya a dawo da wannan saniya Allah ya kaddara wani rikici ya faru a cikin banu Isra'il Allah zai umurce su yanka saniya kuma da suka matsa wa kansu cewa inna Allaha yamurku an tazbahu baqara ko ayata ta tiki zuna wa da suka matsa wa kansu mahiya Allah sai ya ce to la faridun ne wala bikrun awanu baina zalik ita dai ba tsohuwa ba kuma ba budurwa saniya ba kace to mun ji Allah mun ji yanayin ta na shekaru amma ma launuha nan ma Allah sai ya ce safra'u ne faqi launuha tasurru nazirina ita ba fara ba kuma ita ba ja ba da haka fatsa ce da haka Allah ya wahalar da su tunda sun nemi wahala din to wannan saniya duka da Allah ya sifanta musu a cikin suratul baqara saniyar wannan yaron ne da haka saniyar ka ce za su zo su neme ka abinda za tunda duk duniya babu wannan saniyar sai a hannunka, kuma Allah ne yasa su yanka ta, kuma dole su sai sun yanka ta. Dan haka kace kudinta idan an yanka ta an fede a shimfida kirgin, ma'ana fatan saniyan, a cika fatan da kudi, shine kudinta. Kaga ba maganar lissafin 10 gore 20 ake ba, a cika kirgin da kudi ne kawai. Kuma haka aka yi, yaro aka bazni Isra'il suka zagayo suka ga wannan saniya, aka gaya musu sharadi, dole kuma suka bi wannan sharadin. Allah da kansa yace fa zabawa wa ma kadu yafalu dajjar, kamar ba za su yanka ba saboda wahala, saboda wahalan samun tan da kuma kudin tan, amma dole sai da suka yanka. Kaga yaro ya zama miliyoniya lokaci daya, albarkar me, albarkar dada da mahaifiyarsa, sannan tarihinsa kuma yanzu har tashi alkiyama. In kana karanta suratul baqara, sura mafi tsawo alqur'ani mai girma, baqara saniyar waye, saniyar ka ko saniyata ko saniyar garin ku ko saniyar garin mu, a saniyar wani yaro ne da yibeya da mahaifiyarsa. To kaga kai ma yanzu har gaba da gobe ruwa na maganin dauda, ka kyautata ka dadada wa mahaifiyarka, za ka ga irin addu'a na alkhairi. Malamin suna gaya mana cikin wanda ma muke raye da su anan, akwai Imam Abdulrahman Sidaisi, wannan babban limamin haramin nan, kuma yanzu ya zama kusan kaman director na masallatai guda biyu ma gabaki daya, masallacin haramin Madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haramin Makka, shi yake kula da su. Ya faɗi sirrin da yasa ya zama haka. Asalin sa ai ba dan Saudiya bane, ma dan Pakistan ne, amma dai mazauna Saudiya, yan Pakistan ne mazauna Saudiya. Sai ya zama yace wata rana ana buki a gidansu, mama su ta shirye wata walima, yace to ka san halin yara, eh wani yaro rikicin sa baya tashi ba sai yaga an yi baki. Yace sai na koma ta bayan gida ina jefo wasu abubuwa da ƴan duwatsu, ma'ana wurin wannan dan taron da muke yi da mamata ta shirya a cikin gida na ƴan uwanta ba, da abun ya dame ta, wayeke wannan abun ne, wayeke wannan abun ne. Yace lokacin da ta gane cewa ni ne nake wannan abun, tazo ta cikin fushi da bacin rai, kawai sai ta bin addu'an alheri sai kai, amma ranar Allah ya ma albarka, Allah ya mai da kai limamin masallatan nan guda biyu haramaini, shikenan. Wannan addu'a da ta yi cikin fushin shi Allah subhanahu wataala ya karba, kuma ya mai da shi limamin haramaini. Don haka addu'ar iyaye karbabbiya ce, mu kula sosai, Allah subhanahu wataala ya datar da mu. Hamalatuhu qurhan wa batu qura, mahaifiyata dauki ciki cikin wahala, kuma ta haihu cikin wahala. Allah yace wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra, wato da samun ciki da yayewa, da samun ciki da haihuwa har zuwa yayewa, Allah yace wata 30 ne, wanda anan ma kun ga mun fitar da matsaloli na fiqhu, wanda muna cikin fi da wa'innan masailu na fiqhu, lokaci ya cin mana. Lallai mun ji labari sayyidina Umar radiyallahu anhu an kawo markara, har ya shirya za a je ayi rajmin wata mata, wato saboda ta haihu wata 6 da aurenta da mijinta, ta haihu, miji yace ba ɗansa bane, aka kawo sayyidina Umar kara, sayyidina Umar yace aje a kashe ta, sayyidina Ali yazo yace ba za a kashe ta ba. Dan haka lallai tana da kariya a cikin alqur'ani na ayoyin Allah subhanahu wataala, da yake tabbatar da cewa wannan ciki wato nasa ne. Haka aka tabbatar, kuma sayyidina Ali ya karanto cewa Allah ya ce wa hamlu wa fisalu 30 shahra, sannan wal walidatu yurdina auladahunna hawlaini kamilaini, cewa da samun ciki da haihuwa da yayewa wata 30, sannan masu shayarwa kuma Allah ya ce su shayar da yayansu shekara 2 cikakku. To in ka cire shekara 2 cikin wata 30, abinda zai rage wata 6 ne. Da haka wata 6 is okay, shine aqallu muddatil hamli, mafi karancin lokacin ciki kenan. Aka ce har sayyidina Umar yake cewa ya faɗi wata magana shahararri, yake cewa la ishtu fi qarnin laysa fihi Abu Hassan, yace kai Allah karkaraya ni a wani lokacin da babu sayyidina Ali a cikin mu. Dan a wata riwaya kuma yace kai laula Ali la halaka Umar, kai da ba dan sayyidina Ali ba da sayyidina Umar ya halaka, da na sa an kashe baiwar Allah ba tare da haƙƙinta ba. To irin haka ya faru a zamanin sayyidina Usman, wa nan ma sayyidina Ali karamallahu wajhu shi ya warware matsala din. Akwai ɗaya daga cikin sahabbai Abdullah ibn al-Juhani daga Ammar bin Abdullah al-Juhani qala yace tazawwaja rajulun minna wani mutum daga cikin mu ya aure wata mata min Juhaina daga Juhaina fa waladat lahu li tamam sittati ashhur sai ta haihu masa a wata shida da dai fan talaka zawjuha ila Usman sai mijin nan nata yi tuhuru sai na Usman fa zakara lahu zalika ya ambata masa haka fa asa ilaiha sai na Usman ya aika mata فلما قامت لتلبس ثيابها بكت اختها لوكacin da ta tashi za ta sa suturanta tazo yarwar ta ta kuka ke shikenan za ka kashe mata yarwa fa kace ce mai yake be yake miki kuka tace wallahi maltabasa bi ahadu min khalqillahi ta'ala ghayruhu qatt ita wannan bayar Allah da za a jefe tace wallahi ba taba kusantan kowa ba a cikin halittar Allah in banda wannan mijin nan nawa haka wannan ciki da ina sane shikenan ashe dai tazo ta wurin sayyidina Usmanu aka yanke mata hukuncin kisa za a je a kashe ta sai ga sayyidina Aliyu labari iso sayyidina Aliyu tunda daman an taba samun irin wannan a zamanin sayyidina Umaru da aka so yan uwanta kaman sun yi appeal kenan ko sun dauka ka kara ai sayyidina Usmanu ya yanke hukunci sai aka kai karan kuma gun sayyidina Aliyu yace lalle wannan mata ba za a kashe ta ba yazo ya sake tabbatarwa da ayoyin alqur'ani mai girman nan dai da ya tabbatar dazu shikenan sayyidina Usman ya ce to aje a dauko ta aka je aka dauko ta kuma bayan an dauko ta ya sa a dauko yaron a zo kuma da shi mijin nata ana dauko yaro aka zo da mijin nata Ma'amar da ya rawaita hadisi ya ce fa wallahi mal gurabu bil gurabi yadda ka san hankaka da hankaka sak wai ba fasak wato yaron kamar yake da baban nasa eh yadda ka sa ba sai wai shi kai da ya ji labari matar su ta yi wata shi da ko duba dan ma bai ba bai ko du ko ta wurin dan ma bai duba ba tukun ce to a dauko a duba dan da aka duba dan sai ga da yana kama da babansa kaman hankaka da hankaka walal baydatu bil kamar kwai da kwai da zaka karkawa ma kwai guda biyu zaka gane wannan kwan daban wannan kwan daban ne kaman koi da kwai subhanallahi baban da kansa da ya ga yaron ya tina fuskarsa sai yace ibni wallahi ila ashku fihi wallahi wannan dana ne na cire kokonton gaba dai ga ayoyi na alqur'ani da suka tabbatar cewa dana ne kuma ga kama gashi muna kama da shi a magana ta kare to wannan kenan har yanzu abinda zamu dan kara akan wannan magana shine a wurin akalla muddatul hamli malamai sun yi ta sabani akan cewa iya shekara nawa ne wato ake samun wurin aksaru muddatul hamli ma'ana dama akalla muddatul hamli wata shida ma'ana mafi karancin lokacin ciki wata shida to amma wani lokaci ne ko mafi tsawon lokacin ciki eh mafi tsawon lokacin ciki wasu malamai suka tafi cewa wato shekara hudu ne ma'ana ciki yakan iya kwanciya a jikin mace ya ta shafi shekara hudu bata haife shi ba saboda wata mata an yi haka ta shafi shekara hudu bata haihu ba lokacin da ta haifi yaron ma da hakwaransa ta haife shi imana har ya hakuri ma daga can ciki saboda lokacin hakurin yayi kuma Allah subhanahu wataala bai kaddara zai fito ba amma mazhabar Imam Malik ta tafi cewa wato aksar muddatul hamli mafi yawancin lokacin ciki wato shine kamsu sanawatin ma'ana shekara biyar lalle ciki yana iya zama a jikin mace tsawon ma'ana shekaru biyar wannan kenan Allah wasu malamai kuma yace wala imatul baquna yaquluna la hadda fihi shehu yake cewa wasu malamai kuma suna cewa an samu akalla muddatul hamli da wannan ayoyi amma mafi yawancin ciki a wannan babu iyaka a cikin sa wasu kace muddunahu ila ashri sanawat wasu kace ciki ma yana iya zama a jikin mace ma shekara goma bi a iko na Allah sai bayan shekara goma ta haife shi to wannan kenan Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah subhanahu wataala ji anan akan wannan gabar muka tsaya zamu dora karatun mu na yau Allah ya ta tai za balaga ashuddahu wannan da da aka haifa aka yayi a cikin watanni 30 haka zai ci gaba da girma hatta idza balaga ashuddahu har sai ya kai karfin sa wato karfin sa ya cika ya zama matashi gawurtaccen matashi karfaffen matashi namiji balgaggen matashi shine dan shekara 30 an ce al-ashudd dana wannan karfi yana wato ana farawa ne daga shekara 30 amma ba a cika karfin baya cika gaba daya sai an kai shekara 40 da haka wanda ya kai shekara 30 balaga ashuddahu ya kai karfin sa amma bai kure karfin ba saboda fadin Allah wa balaga 40 sana kuma ya kai shekara 40 to nan dai aka ce kai tsaye wannan aya tana magana ne kan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu saboda shine ya kai balaga ashuddahu ya kai karfin sa lokacin yana da shekara 38 yayi imani da sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama annabi yana da shekara 40 to bayan shekara 2 da imani sa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya cika shekara mana yana da 38 ya cika shekara 40 kenan to da haka sai kuma a daidai wannan lokacin sai ya ga irin ni'imomi da Allah subhanahu wataala ya masa babansa da mahaifiyarsa da matansa da ƴaƴansa duka sun musulunta wanda babu wani sahabi da Allah subhanahu wataala ya masa irin wannan gata to wannan yasa sayyidina Abubakar ya roki Allah cewa Allah ya bashi dama ala rabbi auzini Allah ka bani dama an ashkura ni'mataka allati an'amta alai in gode maka akan wa'innan ni'imomi da kai mini wa ala walidayya kuma kai wa iyayena suka zama musulmai ma'ana su ma sai karbi addinin musulunci muka zama wata irin zuriya ce wato zuriya muslima kamar da yadda annabi Ibrahim yana cewa rabbi wasalna muslimain laka min zurriyyatina ummatan muslima da haka sai ya zama sayyidina Abubakar an samu wato ya zama ya samu zuriya muslima iyayensa da kakanninsa duka ma'ana musulmai ne kafin mu karisa wannan aya shi yayi magana kan maganar shekara 40 cewa duk wanda ya kai shekara 40 to ya kai karfin sa kuma Allah zai kiyaye mutum daga cututtuka guda uku in dai baka yi wayannan cututtuka guda uku ba don Allah ya yarda in ka shekara 40 ba za ka yi ba to ka tsallake kenan amma duk wanda bai shekara 40 ba Allah ya kiyaye ana ji masa tsoro yayi ta neman tsarin Allah Allah ya tsare mu ba'ana zai iya gamuwa da wayannan ciwuka shine aljununu hauka duk wanda bai kai shekara 40 ba yana kan hatsarin zai iya hauka cewa any moment don hankalinsa bai cika ba da haka ko da yaushe hauka za ta kama shi Allah ya kiyaye mu sannan wal baras zai iya gamuwa da ciwon baras ma'ana mai yanke gababuwa ma'ana ciwon kuturta mai yanke gababu wal juzam zai iya gamuwa da ciwon kuturta kuma mai fidda ruwa amma wannan shekara wannan ainihin duka cututtuka da zarar mutun ya kai 40 Allah subhanahu wataala zai masa katangan karfe tsakaninsa da su sannan kuma tunda ana magana ne da mutane da yawa ba mu san yayin da muryar mu take ba kuma cikin masallaci ma ina duba hannun damar da su ba ba su kaga ba nan 40 din suke ba da haka gara mu albishe da wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wanda Imam Ahmad ya kawo shi a cikin musnad din sa daga sayyidina Umar radiyallahu anhu wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ni hinyi bayanin wayannan ainihin abubuwa wannan abu uku manzo Allah ne ya faɗa da kansa a cikin hadisi cewa duk wanda ya shekara 40 to bai zai ciwon hauka ba bai zai ciwon baras ba bai zai ciwon juzam ba ya tsira kenan ya tsira daga wannan sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci gaba da albishir masu yawan shekaru haka Allah ba mu yawan shekaru albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama su yawan shekaru ba matsala bane in dai kana kan hanyar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa illam takun sabaqat lahu hadhihi al-amrad la yumkin an taqafi ba'd in dai ba da kafin ya zama 40 din ne ya taba hauka ba to in dai 40 to ba zai hauka ba insha Allah haka ba zai baras ba zai juzam ba wa idza balaga 50 sana idan ko mutun har ya kai shekaru 50 hawana Allah alaihi al-hisaba gatan da Allah zai yi masa Allah zai saukake masa hisabi hisabinsa bai zai zama da wahala ba insha Allah in Allah ya dauki rayuwarsa duk wanda ya shekara 50 yana bin Allah Allah subhanahu wataala zai saukake masa hisabi sannan wai za balaga 60 sana idan ku mutun ya kai shekara 60 fa wata kyauta Allah zai masa razaqahu Allah inabatan inabatan yuhibbu alaiha Allah subhanahu wataala zai sanya mutun wani komawa ga Allah zaka ji wani irin shauki na ibada da komawa ga Allah subhanahu wataala idan ka kai shekaru 60 sannan annabi yace wa idza balaga 70 idan mutun ya kai shekara 70 kuma ahabbahu Allah sai ya so mutu ma'ana Allah subhanahu wataala sai ƙara tabbatar da soyayyar sa gabawa wa idza balaga 80 idan ku har mutun ya kai shekara 80 to taqabbalallahu minhu alhasanat wa maha anhu sayiat Allah zai karbi kyawawan sa gaba daya sannan kuma zai shafe masa wato munanan sa gabaki daya wa idza balaga 90 idan mutun ya kai shekara 90 ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ta'akhkhar to daga nan fa Allah zai masa wanki gaba daya kawai abinda yana laifi na ba duk Allah zai shafe masa abinda zai na gaba ma duk Allah subhanahu wataala zai shafe masa kaga albarkan shekaru kenan sannan wa shaffahu fi ali baitihi kuma Allah zai bashi dama wato in ya koma ga Allah yana cikin mutanen da za su yi ceto malamai suka ce dalilin yin haka kuwa saboda in dai a cikin wayannan shekaru na sai ya zama mai bin Allah to kaga ai wato yayi bautar Allah na tsawon shekaru sannan har yanzu shi ya kara mana da cewa akwai abin da zai faru yake faruwa da mutane wani sanadin shekaru wani kuma ba sanadin shekaru ba to amma dai kila zaka samu yana damun mutane annabi yace shehu yace washaibu awwalu man shaba min bani albashar ibrahim sai maganan furhura shehu yace wanda ya fara yin furhura a yan adam gaba daya shine annabi ibrahim kafin annabi ibrahim ba a taba samun wani wanda ya furfura ba annabi ibrahim ya ga furfura fili gashi ɗaya ko biyu ne a jikin gemun sa sai ya ce ya ubangiji ya rab ma hada to wannan furfurar ba wannan dan farin gashin kuma ba daga ina qala sai Allah ya ce hada wa qaru wannan nitsuwa ne nitsuwa ne ya ibrahim wa nur nitsuwa ne da haske qala ya ce ya rabbi zidni wa qaran wa nura in dai furfura nitsuwa ne da haske ya Allah ka kara mini wato wannan haske ka kara mini wannan nitsuwa dan haka man shaba shaybatan fil islam kanat lahu nuran yawm al qiyama duk wanda Allah ya taimake shi yayi ainihin riki addinin musulunci yana kulawa da addinin musulunci tun gashin sa yana faririn na su baba din nan har gashin ya koma baki yayi furfura amma tun gashin yana baki har gashin yayi fari yayi furfura to lallai Allah subhanahu wataala zai sa wannan furfura ta zame masa haske ranar tashin alkiyama to shi ko ranar tashin alkiyama dama hasken ake nema ku sai shi ake nema Allah ya datar da mu dan haka annabi sayyidina abubakar yayi addu'a yace rabbi ya ubangiji auzini ka bani dama an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya in gode maka akan wannan ni'ima da kai mini wa ala walidayya da kuma ni'imar da kai wa iyayena sannan wa ana amala salihan tarbahu Allah ka bani dama in aikata kyakkyawan aiki wanda zaka yarda da shi aka ce a lokacin ne sayyidina Abubakar je ya sayi bayi guda tara gaba daya yin tasu a cikin bayin da ya saya akwai Amir ibn Fuhaira akwai sayyidina Bilal ibn Rabah daya daga cikin ladanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan bayan ya gama da kansa da iyayensa sai ya juyo kuma kan yan baya yace wa aslihi li fi zurriyyati ya Allah ka kara kyautata mini a cikin zuriyata inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin lalle Allah na tuba gare ka kuma ni dinnan ina cikin musulmai wannan shine addu'a da sayyidina Abubakar yayi ya roki Allah subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ainihin bashi dama ya gode masa ita godiya ga Allah wajibi ce duk lokacin da Allah ya maka ni'ima to ana so ka gode wa Allah subhanahu wataala ka nuna wannan ni'ima din Allah yana cewa in shakartum la azidannakum shi yace shi yasa yace rabbi auzini an ashkura ni'mataka Allah ka bani dama in ainihin gode ma ni'imar da kai mini da kuma ni'imar da kai ma iyayena duka na shiriya na ainihin karban addinin musulunci da kuma lafiya da dadin rayuwa da tarayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan kuma ina roƙonka Allah ka bani dama in aikata aiki da zan ainihin wato zaka yarda da shi sannan kuma Allah ka kyautata mini zuri'ata da za ta biyo bayana haka malamai suka ce addu'a guda uku yi kuma wannan addu'a yana da kyau dukkan mu mu yi ta yi na irin yadda sayyidina Abubakar yayi Allah ya ainihin kyautata mana zuriyoyin mu da za su zo bayan mu sannan kuma mu yawaita tuba Allah subhanahu wataala yana son ainihin masu tuba Allah subhanahu wataala ya datar da mu ulaika allazina taqabbalu anhu ulai
أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون.
الله يجزي أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. Allah ya ce bayan ya daman tun innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu. Allah ya ce maganan mutanen kirki aka zo kuma aka yi maganan sayidina abubakar da duk wanda ya bi wannan hanya ta sayidina abubakar sai ga albishir ya zo tunda aka yi aikin kirki to ai za a ga sakamakon kirki. Allah ka ba mu ikon aikin kirki. Allah ya ce wayinnan ulaika alladhina nataqabbalu anhum wayinnan sune wadanda muke karba musu ahsana ma amilu mafi kyawun abinda suka aikata wa natajawazu an sayyatihim kuma mu ainihin yafe musu munanan su tunda dama sai na bakar ayati inni tubtu ilayka ko wa inni minal muslimina mu yafe musu munanan su da suka aikata wa natajawazu an sayyatihim fi ashabil janna kuma Allah yace mu sanya su daga cikin yan aljanna bayan mun karbi aikin nasu bayan mun karbi aiki za mu kuma yafe musu kurakuran dan dole bawa wannan duka yana daga cikin bukatun da bawa yake da su. Kana da bukata idan kai aiki Allah ya karba dan shi Allah ba dole ne in kai aikin sai ya karba bai ba dole ne shi ya kawo mana kissa na Abul Mansur ko daya daga cikin magabata na ƙware Abul Mansur shi yake cewa Abul Mansur wani waliyi ne ya zo rasuwa sai yake cewa dan sa sai ta kuka yayi ta kuka yana tsananta kuka da bakin ciki sai dan sa yake cewa baba me ya faru kake kuka ne yace wallahi wata tafiya ce ta taso tafiyar nan tana da nisa ko ban saba irin wannan tafiyar ba ce to ina ne yace mutuwa ce to haka dai har Allah ya dauki rayuwarsa bayan ya rasu shi wannan Abul Mansur sai dan nasa yayi ta addu'a to baba tunda ya nuna min tafiyar nan yana jin tsoronta garafa in bisa ufa inji ya aka kare da aka yi ta addu'a Allah ya sa ya ga baban bayan kwana hudu da rasuwan baban kawai sai ya ga baban a mafarki ce baba tafiya an yi sai ce wallahi an yi sa ce to ya Allah haida kai ce Allah ya tsere ni ya tambaye ni ya ce ya bani shekaru 70 a duniya amma menene da su me nayi da shekara 70 da ya bani sai nake cewa Allah a shekara 60 cikin 70 da nayi ina wuni azumi ina kwana sallah. Allah ya ce to an yi haka amma ban karba ba da Allah aiki ya jiga ko bai jiga ba aiki ya jiga Allah ya ce bai karba ba sai kuma me yace Allah na yi haji sau 30 Allah ya ce an yi haka kaji amma ban karba ba ba dole ne sai ya karba bai sai me yace Allah na je jihadi domin tabbatar da kalmar Allah wanda ka san irin hadarin da yake cikin jihadi ko a kashe ka ko kai ko kai ka kashe ni na je jihadi sau 40 Allah ya ce tabbas ka je amma ban karba ba. Na biyar yace Allah da hannuna ba wakilci ba ba sako ba na ba da sadakan dirhami 40,000 dirhami 40,000 ba karamin kudi bane in ka fasa su a kudin mu na yau ana kudi ne ba sai wan gaske da hannuna na bayar ba wakilci ba. Allah yace shi ma ban karba ba yace to Allah yanzu kan na mika wuya ina halaka kawai. Allah yace irin ka ba zan halakar da kai ba ka tina wata rana ka fita kana tafiya za ka anguwa sai ka ga wata yar kaya akan hanya sai ka ji a ranka cewa wannan kayar ba wuya wani musulmi zai iya zuwa ya taka ta yi cutu sai ka dauke ta daga kan hanya sai ka ajiye ta a gefe. Allah ya ce to ita na karba na gafarta maka duk wannan kayan ban karba ba to kaga shi Allah ba murburgar aiki eh ai shi ba murburgar aiki ai burgar aiki ba Allah ba murburgar aiki sai kace kai ka Allah ce to ban karba ba tunda ba karba ba ya zaka yi ba yadda zaka yi zaka sa shi dole ya karba ne ba zaka sa shi dole ya karba ba daka Allah yayi albishir cewa wa'innan bayin Allah sune wanda Allah zai karba musu mafi kyawun abin da suka aikata bayan ya karba musu kuma wa na tajawazu an sayiatihim Allah yace zamu kankare musu zamu yafi musu wato munanan su anan malamai kamar da kullum muke fada sun yi ta bayanai musamman malaman mu na ulumul qur'an me bambanci tsakanin azzambu da asayya menene bambanci tsakanin sayiatu menene da kuma ainihin zunubu abubuwa ne guda biyu sai malamai suke cewa da zarar kaji zunubu to wani abu ne da ya faru tsakanin bawa da Allah tsakanin bawa da Allah shi ake kira zunubu amma abin da ya faru tsakanin bawa da bawa shine sayyi'atu shi yasa zamu ji masu hankali in sun tashi roƙon Allah za su ce rabbana ighfir lana dhunubana ربنا إننا سمعنا منادي ينادي لمن أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا الله كغفر تامنا ذنوب موند مكي سكان مدكي سنو كفر عنا سيئاتنا ككن كريمنا مونا نمود مكي سكان مد متانيكما داكا سيزمو إنن باين الله أبن دما الله زي يافي مسو Allah zai yafe musu ne zai kaddara duk wanda suka samu matsala da su a cikin mutane za su yafe musu dan haka Allah ya ce wa tajawazu an sayiatihim fi ashabil jannati za mu sanya su zama daga cikin yan aljanna Allah ya ce wa da sirqil ladhi kanu yu'adun wannan wani alƙawari ne na gaskiya da na kasance daman ina yi musu alƙawari da shi daman shi ko Allah subhanahu wataala la yukliful mi'ada Allah baya ainihin wato kare alƙawari sannan kuma ya faɗa daman innal hasanati yuzhibnas sayiat lalle kyawawan ayyuka suna shafe munanan ayyuka musamman ma wanda ya faru tsakanin bawa da Allah Allah zai kaddara mutanen nan da baka dada musu ba Allah subhanahu wataala sai ya sa musu tausayinka sai su tina kuma sai su ainihin yafe maka Allah ka yafe mana gaba daya na'am wallazi qala liwalidayhi
wallazi qala liwalidayhi uffil lakuma atu'idanini an ukhad wa qad khalatil qurun wa qad khalatil qurun min qabli wa huma yastaghithani llaha waylaka amin إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين
الله سبحانه وتعالى يتي والذي قال لوالديه أف لكما أتيدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمين إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين فدام ونن العادة القرآني idan yayi bayanin mutanen kirki da makomarsu sai ya fai bayanin kuma mutanen banza su ma da makomarsu tunda aka yi maganan sayyidina Abubakar mai biyayya ga iyaye mai kyakkyawan addu'a ga iyaye mai dada dama iyaye to sai kuma Allah subhanahu wataala ya biyo da wato labari kuma na halin wanda ya zama shi kuma baya kyautatawa baya dada dama iyayensa Allah ya ce wallazi qala liwalidayhi wannan da yake gaya wa iyayensa uffil lakuma mana kaitonku ko kashdinku ata idanini yanzu za ku rika bani tsoro an ukhraja cewa wai Allah zai tayar da ni bayan na mutu wa garkalatil qurun min qabli kuma bayan ga duk ainihin tsararraki na shekaru sun wuce kafin ni ba wanda aka taba tayar da shi amma ni za ku rika bani tsoro sai muku biyayya in ban muku biyayya ba Allah zai ta da ni ma'ana bayan na mutu sannan kuma kuna neman wato Allah ya ce huma yasghisanillah su iyayen da suka kira dan su suka ce masa yazo yi imani da Allah ya ce bai zai imani da Allah ba suka ce masa tofa muna gargadan ka Allah subhanahu wataala zai kashe ka kuma ya tayar da kai a ranar tashin alkiyama yace ai wa karkalatil qurunu min qabli akwai bararraki na mutane shekara da shekaru Allah subhanahu wataala bai tayar da su ba da shi aka shi bai yadda Allah subhanahu wataala zai tayar da shi ba Allah yace wannan iyaye da suka shiga wannan yanayi wa huma yastajisanillah sai kuma suka zama suna neman taimakon ai Allah cewa Allah ya shirye musu da wannan dana su bayan sun nemi taimakon Allah ba su hakura da wa'azi ba sai suke ce wannan dana su wailaka kai tonka amin kai imani mana kai tonka ko kuma azaba ta tabbata akan ka amma dai har yanzu muna kiranka amin kai imani sani inna wa'adallahi haq lallai alƙawarin Allah gaskiya ne za a tashi alkiyama kuma za a tashe ka za a tashi mutane daga cikin ainihin kaburburan su amma abin takeici wannan yaro da bai da albarka Allah yace fayqulu sai yace ma za illa satirul awwalin wannan duk bayanin da kuke mini tatsuniyoyi ne na mutanen farko to wannan ka kaman an dora maka fifiyi ne dan Allah mai irin wannan maganan da irin maganar da muka fito ta sayyidina Abubakar zai yi daidai kaga ba iri daya bane anan wannan aya malaman tafsiri sun yi ta sabani an samu wata shubha a can baya wasu wai suke cewa wannan aya ta sauka ne akan sayyidina Abdurrahman ibn Abi Bakr amma shi yake ta nana Aisha ta ce ba haka bane kage kawai aka yi ma sayyidina Abdurrahman ibn Abi Bakr wasu suna cewa ita ma wannan aya tana alaka da iyalan sayyidina Abubakar a'a ba ta da alaka da iyalan sayyidina Abubakar saboda Allah ya riga da ya gaya mana Allah ya amshi sayyidina Abubakar ya gode da baiwar da Allah ya masa kuma baiwar da Allah ya masa ya bashi musulunci ya bawa iyayensa da yayansa musulunci sannan ya nemi taimakon Allah Allah ya gyara bayansa kuma Allah ya riga da ya gyara bayansa da haka wannan magana ba haka take ba wani ne ya kirkire ta saboda haushin sayyidina Abdurrahman ibn Abi Bakr da yake ji yake cewa wai ai wannan akan sayyidina Abdurrahman ibn Abi Bakr ta sauka ba akan sayyidina Abdurrahman ibn Abi Bakr bane a al'adan alqurani ne duk lokacin da ya bayani mutanen kirki to sai ya kawo mutanen banza a bayan su bayanin mutanen banza da irin maganganun su na banza din saboda kowane tsuntsu kukan gidan su yake yi domin a matsayin ka na mai hankali da alqurani yake magana da kai ka tantance tsakanin baki da fari ka tantance tsakanin magana mai kyau da magana mara kyau cewa bai kamata ka ga iyayenka haka ba sannan kuma aya tana jan hankalin mu iyaye lallai idan dan su suka ga ya kama hanyar da ba daidai ba to dole ne su tsaya da abu biyu kamar yadda wannan iyaye Allah ya gaya mana sun tsaya da abu biyu ana sun tsaya da yi wa dan wazi kuma sun tsaya da yi masa addu'a yawa duka danka duk dan da kake so ya gyaru to dole sai tsaya da abu biyu kullum muna wannan ishara muna cewa ku karanta suratul Luqman zaka ga inda Allah subhanahu wataala ya gaya mana wasiya kusan guda takwas da Luqmanul Hakimi yake yi wa ɗansa to zaka dole kai ma a matsayinka na uba ka rika aje ƴaƴanka kana gaya musu yadda rayuwa take kana sifanta musu abin da ya dace su yi kana gargadan su akan abin da bai dace su yi ba sannan kuma sai ka ƙara da addu'a yadda dai muka ji wayannan iyaye suna ta masa suna gaya masa yana mayar musu da martani amma ba su hakura ba kuma suna neman taimakon Allah kuma suna ci gaba da gaya masa to haka za a yi da malamai suka ce haƙƙin iyaye da yaya din kowa bangaren sa biyu ne kai uba babba abin da ake so da man dangane da danka yadda wayannan iyaye suka yi kai marwazi kai masa addu'a shi kuma da abin da ake so yayi tsakaninsa da iyayensa yayi musu biyayya kuma yayi musu addu'a dan haka kowa shi yasa muka ji Annabi Ibrahim bayan Luqmanul Hakim yayi wa ɗansa wasiya cikin suratul Luqman shi kuma Annabi Ibrahim sai muka ji yana yi wa ƴaƴansa addu'a a sai kenan ƴaƴa wazi ake yi musu kuma sai a ƙara musu da addu'a ba za ka ce ni zan yi ta addu'a shikenan Allah ya shirye min da ƴaƴana ba amma baka kiran su ka musu fada in ka ga wato sun fito da wata sifar da bata dace ba baka mai da su sannan Allah ya kiyaye ba kila wani halin ma kai ne ka koya musu ina magana da wani alaramma saboda ban taba ganin sa mafi yawanci ba gare ba musamman kuma ranar juma'a ta zama kai baka gajiya da gare ne yace ai wallahi tarbiyyan baban su ne shi tun suna kanana basu kai komai ba tunda suka fara tafiya baban su yanzu zai musu kayan sallah ko zai musu dinki zanfa da ndo daga da yake musu da haka shi ma kawai da ya tayi sai zama duk duniya ba kayan da yake jin dadin su kamar yasa zanfa da ndo daga yi amma an soya yaro wan dan jakir haka da posting cap ka sa shi ya zanzare to kuma nan gaba ka zo ka ce masa wannan mai zanzara ba mutumin kirki bane wannan mai posting cap ba mutumin kirki bane kuma ka sayo mar kayan wanda ba mutumin kirki ba ka sa shi rika sawa kaga karatun bai zai gane karatun ba amma idan kana sa masa kayan mutanen kirki kana zuwa da shi majalisar mutanen kirki to in Allah ya yarda zai zama mutumin kirki idan aka ka tashi bashi misali zaka ce to kaga wayannan su ne mutanen kirki ya kaga irin kayan da suke sawa da kai ma in ka samu daman ka sa kaya to irin wannan kayan ya kamata ka sa lalle iyaye mu kula sosai a wurin nusar da yaran mu bayan mun nusar kuma sai mu yi addu'a Allah subhanahu wataala ya taimake mu kamar yadda mu ma yaya kuma ake bukatar mu kuma mu mika wuya mu yi wa iyaye mu ainihin mika wuya ga iyayen mu mu yi musu biyayya sannan kuma musu addu'a Allah subhanahu wataala ya datar da mu Allah ya saka wa iyayen mu da alkhairi albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika allazina
أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين
الله سبحانه وتعالى يكبع النبي صلى الله عليه وسلم العباري ya rasulullah irin wannan yaro mara kirki da yake yi wa iyayensa irin wayannan maganganu bari in gaya maka matsayinsa ulaika alladhina haqa alaihimul qawlu wayannan su ne wanda azaba ta tabbata akan su fi umamin qarqalat a cikin al'ummai da suka riga da suka gabata min qablihim tun kafin ainihin zuwan ku ko zuwan wayannan mutane naka na yanzu min aljinni wal ins ana a kowane irin zamani aka samu irin wannan yaron to yana cikin mutanen nan da Allah subhanahu wataala ya kaddara musu wato azaba daga muwa da azabar Allah da fushin Allah subhanahu wataala daga cikin dukkan al'ummai da suka wuce na mutane da al'ummai da suka wuce na aljanu wannan yake nuna mana su ma aljanu akwai wadanda ba mutanen kirki ba cikin su kenan kamar yadda Allah ya faɗa anan kamar yadda mu ma mutane akwai mutanen kirki akwai wanda ba mutanen kirki ba da haka Allah subhanahu wataala yake cewa wannan su ne wanda azaba ta tabbata musu a cikin duka al'ummai da suka gabata kuma innahum kanu khasirin Allah ce lalle wayannan su ta tabbata masu hasara ne sun yi ainihin hasara kuma wannan yake tabbatar mana lalle aljanu wato su ba suna mutuwa suna nan karnan ba da karnin kal insi su ma kaman mutane ne Allah subhanahu wataala yana kashe su yana ainihin wato halitto su kamar yadda Allah subhanahu wataala yake canjin yan adam wasu suna mutuwa ana haihuwa wasu to lalle gashi Allah ya gaya mana mutun da aljani suna tarayya cikin sabo to don haka wannan mai irin wannan maganganun banza ga iyayensa yana cikin mutanen da azaba ta tabbata a kansu daga cikin wadanda suka gabata na aljanu na yin tsara da kina shekarun aljanu da mutane Allah kuma yace lalle ta tabbata wayannan suna ainihin cikin asara ولكل درجات
ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون
الله سبحانه وتعالى يقول كل درجات مما عملوا ده الجنون ده متانن نان ده عمله يا امبتا ودان ده suka riga da suka gabata kuma Allah subhanahu wataala ya tabbatar da azaba za ta sauka kan saboda sabo da suka yi Allah ya ce wa kullin darajatun dukkan su suna da ainihin matsayoyi mimma amilu daidai gurgurdan aikin da suka yi malamai suka ce ba iya su kade ba wannan aya ta wa kullin darajatun kai tsaye ma tana magana ne da mu'minan nan sayyidina abubakar ana da Allah ya bada labarin sa wa sinal insan da ulaiikal ladina natakabbalu anhu ma sana ma amilu cha mu'mine da suka yi ki da kwarai suna da darajoji daidai gurgurdan aikin su yanayin daidai gurgurdan aikin ka yanayin darajar ka a wurin Allah subhanahu wataala su kuma wayannan wanda suka yi aiki mummuna ma'ana wanda suka yi aikin muna su ma suna da darajojin su daidai gurgurdan wato munin aikin da suka yi amma malamai suka ce su na mummuna ana kiran su darakat na mu'mine kuma kyawawan ana kiran su darajat saboda su na mu'mine abun daraja ne ƙara sama yake yi su kuma wayannan na masu laifi nasu darakat ne ƙara ƙasa yake yi to dan haka Allah subhanahu wataala yake nuna mana cewa duka wanda ya kyautata da wanda duka ya munana Allah subhanahu wataala yakan masa sakamako ne daidai yanayin abin da ya aikata na kyautatawa da kuma daidai yanayin abin da ya aikata na munanawa Allah yake kuma wali yufihuma a'maluhum hum la yuzlamun Allah zai cika musu ayyukansu duka guda biyu mu'minai da ainihin kafirai duka Allah zai cika musu ayyukansu kuma Allah bai zai zalunce su ba ranar tashin alkiyama kowa za a bashi sakamakon aikin sa daidai darajar abin da ya aikata Allah subhanahu wataala bai zai ainihin zalunce rai ko da kwatankwacin kwayar zarra ba daka wannan ake jan hankalin mai aikata laifi ya daina kenan saboda yana ƙara wa kansa matsayi ne na amma munanan matsayi a cikin wuta darakat kenan saboda ita ma wutan kashi kashi ce wata azabar tafi wata azabar wata azabar tafi wata azabar daka yana tanada wa kansa nau'o'i ne daban-daban na azaba matsayi bayan matsayi sannan ada kuma albishir ga mu'minai su kuma daman aljanna hawa ne matsayi bayan matsayi ne da aka su yi ta kyautata ayyuka su ƙara kyautata alaƙa tsakanin su da Allah da tsakanin su da kansu da tsakanin su da bayin Allah nan ma Allah subhanahu wataala zai ainihin ɗaukaka darajar su a cikin aljanna ya ba su matsayi babba Allah ka ba mu albarkar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya cika muna da kadan to ba sha Allah نعم
ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون
الله سبحانه وتعالى باين يا واري مطيم إن متعن كيكي دا متعن بنزا يتكوا كما دا إيالب الإنسا masu kirki iya levelin kirki iya kirkin su iya levelin su iya matsayin su kenan haka nan mutanen banza iya wato aikin banzan su iya matsayin su kenan sai Allah yake gaya mana kuma abinda zai faru na ranar tashin alkiyama na ganin wannan sakamako da Allah subhanahu wataala ya faɗa Allah ya ce wayu mai warabul ladina kafaru alan nar a ranan da za a bijiro da kafirai akan wuta Allah subhanahu wataala ya ainihin wato gaya musu laifin su yace azhabtum tayyibatikum fi hayatikum ad-dunya kun tafiyar da dukkan dada dan ni'imomi da na kawo muku a cikin ainihin rayuwar duniya ma'ana ba ku yi kokari ku kai amfani da ni'imar da na ba ku rin neman rayuwar lahira ba wastamta'tum biha ku kai ta jin dadin rayuwar duniya ku kamanta da lahira to lallai kun yi kuskure fal yawma tujzauna azabal huni Allah ya ce lalle za a muku sakamakon azabar wala kanci bi ba kuntum tastakbiruna fil ardi da abinda ku kasance kuna wato nuna girman kai da shi a bayan kasa wa bima kuntum tafsiqun da abinda kuma kasance kuna sabawa Allah a kansa daka Allah subhanahu wataala ya gaya musu makomarsu na cewa Allah ya ba su ni'ima amma maimakon shi wannan su amfani da wannan ni'ima din su bauta wa Allah sai ya zama sun yi amfani da wannan ni'ima din sun saba ma Allah da haka sai ya zama sun zabi duniya akan lahira to shi ko Allah subhanahu wataala dama yana gaya mana man kana yuridu thawabud dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhira duk wanda yake neman duniya Allah ya ce ya bata ba duniya yake nema ba ya nemi lahira dan fa indallahi thawabud dunya wal akhira wato la sha'ani na abin da ya shafi duniya da lahira duka yana hannun Allah idan ka nemi lahira Allah subhanahu wata'ala sai ya baka lahiran kuma ya hada maka duniyar don ita ba komai bace a wurin sa amma idan ka nemi duniyar Allah subhanahu wata'ala sai ya zama be zai baka duniyar ba sai iya abinda Allah ya kaddara zaka samu sannan kuma kai asarar lahira Allah ya kiyaye mu mu kare su fassara wannan aya ba kuma lokaci ya ci mana in Allah ya yarda gobe za mu kare sata lallai magabata na kwarai sun yi gargadi sosai akan abin da ya shafi wannan da wannan aya na yadda ya kamata mutum yayi mu'amala da abubuwa masu dadi na rayuwar duniya ba hana ka ka ji dadi ba amma lalle kai amfani da dadi da dama da Allah subhanahu wata'ala ya baka ka bi shi kada ka zama wato ni'ima ta yi maka yawa kai amfani da wannan ni'ima da Allah subhanahu wata'ala ya yawaita maka kai sakon Allah wannan shine cuci irin su Fir'auna ma Allah ya masa ni'ima ya ji dadi ya samu lafiya da kudi da gulki da abubuwa shikenan sai ya zama ya kauce hanya to lalle da yawa ba kowa ne yake samun dukiya bai canza ba to lalle ana Allah yana gargadan mu mu kiyaye kar mu ainihin canza wato rayu da abin jin dadi da Allah ya bamu ne don mu nemi lahira kuma wato an maka talle ne duk lokacin da aka baka jin dadi a duniya to an maka tallan aljanna ne cewa to fa idan ka ci gaba da amfani da wannan jin dadin ta hanyar da ta dace mai kyau to lalle za ka samu aljannar Allah ninkin ba ninkin za ka samu dadin da yafi wannan dadin da bai kare ba shine aljanna idan aka saka wahala ana maka gargadi ne da wuta cewa kaga duk wahalan nan da ake yi to fa wahala ce mai karewa dan ka karka yadda wannan wahalar ta shagaltar da kai gabarin Allah ka bi Allah sai Allah ya canja maka da aljanna ka fada dadin da baya karewa Allah ka ba mu aljanna Allah ka bar mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ka sada mu da alheri duniya da lakira Allah ka tsare mu da sharri duniya da lakira Allah ka shiryar da mu zuwa ga abin da kake so ka yadda da shi Allah ka ba mu ikon koyi da mutanen kirki mun dai ji yadda ake ta bayanin mutanen kirki da mutanen banza to Allah ka ba mu ikon koyi da mutanen kirkin Allah kuma ka kiyaye mu da sharrin mutanen banzan Allah ka sada mu da alheri duniya da lakira Allah ka tsare mu da sharrin duniya da lakira Allah ka biya mana bukatun mazahiran wa batinan abinda muke so da alheri duniya da lakira Allah ka ba mu abinda muke tsoro na sharri Allah subhanahu wataala ka kiyaye mu bayan Allah da suka riga mu gidan gaskiya Allah gafarta musu Allah ya sa sun huta mu kuma Allah ka ba mu nasaran tafiya Allah ka ainihin sa mu cika da imani albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum